Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba tare ga watan Agusta. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai.
To hawwa an saka wa Niger karin takunkumi sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na sassantawa na baya-bayan nan. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarewa a Sudan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita. Haka kuma za a ji cewa jami'an kashe gobara sun ce an gano gawawwaki tara daga baragozon gobarar tashi a wani gida na hutu a gabashin Faransa.
To madalla, kanin labarin kenan. A bangaren rahotanni za a ji wani kwamandan wato tsohuwar kungiyar 'yan tawayen arewacin jamhuriyar Niger, Rista Bola, ya ba da sanarwar kafa sabuwar kungiyar CRR a takaice. Da nufin gwagwarmayar mayar da shugaba Muhammad Bazoum bisa kan mukaminsa. A Najeriya kuwa manoma ne da ke yankin arewa maso gabashin kasar suka ce suna fama da matsalar kare. Idan shirin ya samu leka a Kamaru za ku je da dubin wasu masu safarar kasusuwa da miyagun ƙwayoyi ta cika. Wannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin kamar kowace ranar Laraba a yau ma muna tafe da shirin arewa a yau tare da Nasiru Adamu El Hikaya. Amma yanzu sai a gyara zama a sauraron labaran tare da Sarfila Hashim Gumel.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. An saka wa Niger karin takunkumi a ranar Talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diplomasiyya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa da kasashen yammacin Afirka da ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Shugabannin mulkin sojin sun hana tawagar shiga, suna masu cewa yanayin da ake cikin na barazanar wuce gona da iri ya sa ba za a iya yin shawarar kawo ƙarshen rikicin kundin tsarin mulkin Niger ba, inda jami'an tsaron fada shugaban ƙasar suka karɓi iko tare da ci gaba da tsare zaɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum da iyalansa. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka da aka fi sani da ECOWAS ta yi barazanar shiga tsakani na soji a Niger, matuƙar ba a maido da Bazoum ba. Ko da yake a ranar Lahadin da ta gabata, wa'adin shugabannin juyin mulkin ya cika ba tare da ɗaukar wani mataki ba. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarewa a Sudan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutanen da ke tserewa rikicin da ake tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF. Kafin rikicin ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu, fiye da miliyan 3.7 a cikin Sudan da kuma wasu 800,000 a matsayin 'yan gudun hijira a Chadi da Sudan ta kudu da kuma Masar da Habasha. Tun bayan da manyan hafsoshin sojin ƙasar suka shiga yaƙi, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan adadi sama da mutane miliyan 4 sun zamo sabbin 'yan gudun hijira. Aƙalla mutane 6 ne suka mutu, wasu 12 kuma suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a gefen hanya a wata ƙaramar motar bas a kudancin Somalia da safiyar Laraba, in ji gwamnan yankin. Muhammad Ibrahim Bare, gwamnan yankin Lower Shabelle, ya shaida Murya Amurka cewa ƙaramar motar bas na tafiya ne tsakanin garuruwan Marka da Korli. Bai ya ce dukkan waɗanda abin ya shafa fararen hula ne da suka haɗa da mata da ƙananan yara. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Amma Barry ya ce ya zargi ƙungiyar ta Al-Shabab.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda wani kwamandan tsohuwar ƙungiyar 'yan tawayen arewacin jamhuriyar Niger, Rista Bola, ya ba da sanarwar kafa sabuwar ƙungiyar CRR a takaice da nufin gwagwarmayar mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan mukaminsa. Wakilin mu Suleiman Mumini Barmana ɗauke da cikakken rahoton.
Ƙungiyar mai sunan Conseil de la Résistance pour la République CRR a takaice an ayyana ta a matsayin ƙungiyar siyasa mai fafutukar tabbatar da doka da oda don maido da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa tare da maida shugaba Muhammad Bazoum akan mukaminsa. Bayan juyin mulkin da Janar Chani ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin 2023, kamar yadda kakakinta Abdulmumini Usman ya mana ƙarin bayani.
Mu ne muka sa a wannan sabon kwamiti na fafutukar kare martaba jamhuriya da demokrasiya a Niger cikin jagorancin Malam Risa Agbula. gwagwarmaye wadda muke cewa mi za mu yi ta cikin hanyar demokrasiya, kinda ana zancen a sulhu. Community international tana nan tana neman ta sa soji su koma gefe, shugaban kasa ya kama aikin shi ya ci gaba da aikin shi a maido demokrasiya.
Risa Agbola, wanda ke rike da mukamin minista mai cikakken iko, ministar deta a gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, na kan wata tafiya a ƙetare a ranar da sojoji suka yi juyin mulki. A washegarin faruwar wannan al'amari ya yi barazanar ɗaukar mukamai ta hanyar wani sautin harsan abzinanci da aka yada a kafafen sada zumunta. Toma a cewar kakakin kungiyar ta CRR, suna jiran ganin yadda za ta kaya a yunkurin da kungiyar sai dawo ta sa gaba kafin yanke shawarar ƙarshe.
Muna jiran aikin da za su yi wa'innan community international da ECOWAS da abokanmu duka da suke kasashen waje. Ba wanda ya zaɓe ka, ba wanda ya tambaye ka, ka fito ka share mutane wa'inda demokrasiya ne ta aza su. Ba wa azamna ana kallo. Da mu da 'yan ƙasa wanda ba mu yarda da wannan abu ba, dukkan mu za mu taru mu tabbatar da wannan abu ba ƙare cikin ƙasar da.
Da yake mai da martani dangane da kafa wannan kungiya, wani dan asalin yankin arewacin Niger shugaban jam'iyyar PNPD a kan ƙasa, Intinikar Alasan, ya ce bai yi mamakin jin irin wannan barazana daga wajen Risa Bula ba.
Dukkanin wakilai na buzaye da na Larabawa sun yi tir Allah wadda da wannan magana da ya yi. Kuma ba su yarda da ita ba, saboda wanga ta waye da kaga yayi bai yi ta ba dan demokrasiya ba, bai yi ta dan wani abu ba, yayi ta ne saboda riba kanshi, saboda kenan ya ga an yi kudeta, yanzu yana so ya yi masojawa barazana da cewa shi zai yi tawaye bindigogi zai dauka saboda sojawa su sa shi minista.
Tunda dai wasu shugabannin al'umma suka fara jan hankulan bangarori akan bukatar warware wannan sabuwar dambarwa cikin ruwan sanyi. Dr. Hassan Malam Gamkale, masanin dokokin shari'ar musulunci ne.
Muna fata ɗan ambaɗe gabanin Risa Bula a matsayin shi na ɗan siyasa, an kai mai tayi shi ka gudunmuwa shi ga ƙasa, to na imanin za a samu nasara gare shi. General ya iza mai mutane a neman sulhu da shi. Abin da muke fata Risa Bula ya dibi Niger, su kuma sojoji su dibi ƙasa, kar su ɗauki ƙanci siyasa abokan gaban su, kuma kyan siyasa kar su ɗauki sojoji abokan gaban su.
Mun nemi jin matsayin majalisar CNSP ta hanyar jami'inta mai kula da hulɗa da 'yan jarida, sai dai haƙa ba ta cimma ruwa ba. A wani abin da ke da alaƙa da takaddamar da ta samo asali daga juyin mulkin na 26 ga watan Yuli, ƙasashen Mali da Burkina Faso sun aike da wasiƙa wa shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield, akan buƙatar ta tsawata don kaucewa amfani da ƙarfin soja a wannan rikici da suka ce za a iya warwarewa cikin ruwan sanyi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Mani Barma, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Za a iya samun sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya dawo da cigaban labaran duniya.
To, ɗaruruwan tankunan yaƙi na Leopard 1 da Jamus ta ƙera waɗanda a bayan mallaka Belgium ne. Wata ƙasa ta saya wa sojojin Ukraine da ke yaƙi da mamayar Rasha, inji dalilan makaman da suka kulle yarjejeniyar. An jirga jiragen ruwa a kusa da manyan hanyoyin Danube da ke kusa da kogin Ukraine kwanaki bayan hare-haren da jiragen saman Rasha marasa matuƙa suka kai a tashi jiragen ruwa na ƙasar, a cewar bayanan jirgin kayayyaki. Kogin da shine hanya ta ƙarshe ta rage ƙasar Ukraine ta hanyar fitar da hatsi ta ruwa. Birtaniya ta aka ba kamfanoni da wasu mutane 25 sabbin takunkumi don dakatar da su wajen bayar shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin damar da yake samu na mallaka kayan sojin kasashen waje. Waɗanda aka ba takunkumin sun haɗa da mutane da kamfanoni a Turkiya da Dubai da Slovakia da Switzerland, waɗanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce suna goyon bayan haramtaccen yaƙin ƙasar Ukraine. Jami'an kashe gobara sun ce an gano gawawwaki tara daga baragwazon gobarar tashi a wani gida na hutu a gabashin Faransa, inda aka ce mutane 11 sun ɓace. Gobarar ta tashi ne da sanyin safiyar Laraba a garin Wintersheim. Hukumomi sun ce wata kungiya da ke taimakawa na kasa sushe ɗau hayar gidan. Mazaunan da suka ɓace da suka haɗa da manya guda 10 masu na kasa da kuma wani ma'aikaci sun fito ne daga birnin Nancy da ke gabashin ƙasar. Christopher Marot, sakatare janar na kungiyar na wato na gunduma Haurhin ya shaida manema labarai a safiyar Laraba cewa da wuya mutane 11 da suka bace su iya tserewa daga gobarar. Daga ƙarshe babban birnin Indonesia na Jakarta ya kasance kan gaba a jerin birane da ya fi gurɓacewa yanayi a yau Laraba, inda ya kasance cikin jerin birane 10 da suka fi gurɓacewa muhalli tun cikin watan Mayu, kamar yadda bayanai daga kamfanin tantance iska ingancin iska na Swiss IQ Air suka nuna. Jakarta, wacce ke da yawan jama'a sama da miliyan 10, tana sanar da matakan gurɓatacciyar iska a kusan kowace rana a cewar IQ Air. Mazauna ganin Risky Patura ya kuka da cewa ƙara taɓarewa iskar na jefa lafiyar 'ya'yansa cikin haɗari. Mazauna Jakarta sun daɗe suna kokawa da rashin iskar shaƙa mai kyau wadda cunkoson ababen hawa ke haifarwa da hayaƙin masana'antu da kuma tashoshin wutar lantarki. Wasu daga cikin sun ƙaddamar kuma sun samu nasara a wata ƙara a shekarar 2021, inda suka buƙaci gwamnati ta ɗauki matakin shawo kan gurɓatacciyar iskar.
A gaida Sarfilo Hashin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Najeriya, inda manoma a yankin Arewa maso gabas suka ce suna fama da fari sakamakon rashin ruwan sama, lamarin da ya tilasta ma wasu su yin ƙaura, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakili Murya Amurka Ruqayyah Bashir ta aiko mana.
Manoma da dama ne suka koka bisa karancin ruwan sama a yankin Arewa maso gabashin Najeriya, wanda hakan ya yi sanadiyar konewar gonaki da dama. Haka zalika ciyayi da dabbobi ke ci su ma na fuskantar barazanar konewa. Abin da ya jawo manoma da dama ƙauracewa yankin domin gudanar da noma a wuraren da ke da damshi. Nazifi Yakubu manomi ne daga jihar Borno, kuma yana daga cikin manoman da suka yi ƙaura daga yankin na Arewa maso gabashin Najeriya.
Muna fuskantar matsaloli na noma da muke sakamakon rashin ruwa, wato fari da muke fuskanta. Ya zama cewa idan duk abubuwan da muke noma gaskiya a yanzu asara su muke sakamakon ruwa baya kaiwa, zaka samu mun sa kudin mu, mun sai iri, mun sai taki, mun biya kudin aiki, amma a ƙarshe ruwa baya kaiwa, sai dai mu asara amfanin. To wannan matsalolin sun ishe mu, sun yi mana yawa, muka fara tunanin ya za a yi mu samu mafita ga wannan matsalolin. Shi ne muka dawo garin Abuja, mun nemi gurare daidai da anan a gida, guraren namu ne amma anan haya muka biya, amma duk da haka mun samu gurare kuma mun yi noman nan alhamdulillah. Abinda muka noma gaskiya yayi kyau sosai.
Yakubu Garba na daga cikin makiyayin da suka canja wuraren kiwon nasu bisa farin da ke fuskantar yankin.
Wurin da ciyawa ya kamata ya fito a da a shekarun baya, yanzu dubagu babu ruwa a gurin, sannan ba dajin. To kin ga dole ne mutun ya samu hanyar da zai kawo kanshi mafita. To mafita ita ce mun kado dabbobin mu nan mun biyo su Abuja. Abuja da muka zo alhamdulillah mun samu Abuja da ke ba gari ne na noma ba, mun samu gurare mun tsaya da dabbobin mu muna kiwo, kuma alhamdulillah suna karuwa. Kudin ma da muke saiwa dai in fact sun mafi na can.
Adamu Tukullimbi wani manomi ne dake jihar Gombe ya ce karancin ruwan saman ya shafi gonakinsu, kuma suna ganin hakan wata babban barazana ce ga tattalin arzikinsu.
To akalla yanzu kuma har yanzu damunan da sauranta, ga karancin ruwa, ga karancin ga taki yayi tsada. Akalla dai ina lissafin idan abun ya tafi haka to asara ne. To sai dai alhamdulillah dai kawai.
Suma ƴan kasuwa ƙarancin ruwan yana so ya zamo musu wani koma baya a harkar kasuwanci, saboda sai an noma ne ake kaiwa kasuwa, a cewar Nasiru Mato, shugaban ƴan kasuwan ƙananan hukumomi a jihar Yobe.
Ko da kana kasuwanci fa, idan ba a samu a yi noman nan a samu abin da za a ci fa, zaka zo da kuɗin kamar ka rasa ne zaka siya ka zo ka ci. Gaskiya wannan din akwai kalubale babba a gare mu, dole sai mun tashi mun tsaya tare da addu'o'i.
Muhammad Magaji shine kakakin kungiyar manoman Najeriya ta Assan, ya ce tabbas gonaki da dama sun kone, wanda ya sanadiyar asarar miliyoyin kudade duk da cewa ba su gama tattara bayanai ba.
An yi barna da yawa, gonaki sun rasa gonaki da yawa, amma ba mu kai ga samun lissafi domin ba da umurni majiyoyi su ba mu lissafin abin da yawa kana. Sai zo ana kokarin hada figa wato lissafi ne, ba ta da aka hada za mu shaida muku.
An gaida rika ya basha da wannan rahoton masu roka da ashagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu rubarkin mu da dawowa shirin Arewa a yau. Da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau har ila yau zai saki duba bayanan hulɗar Arewa ta tarihi da jamhuriyar Nijar. A yayin da sojoji suka amshi madafun iko a birnin Yamai. Da yawa masu shari'a Arewa na maraba gabin matakan sulhu don kaucewa fito na fito a yunkurin dawo da mulkin farar hula ƙarƙashin shugaba Muhammad Bazoum.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Tuni rufe kan iyaka tsakanin Najeriya da Nijar ya kawo gurgunta da hadar kasuwanci da lamuran tattalin arziki. Malami Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya tuno aiki tare tun zamanin yakin basasa.
A zauna tare da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya da muhimmancin kasar su, su hadu, su daidaita, su yi sulhu. Alkur'ani ya gwada mana sulhu khair. Sulhu alheri ne. Akwai bukatan a yi a za a yi a tabbatar da an samu cikakken zaman lafiya. Sannan muna da makwabtaka da ita, makwabtaka na zumunci, ba za mu manta da tarihin Najeriya lokacin yakin basasa. Mun san irin su Dore Amani, irin gudunmawa da suka bada don a zaunar da Najeriya lafiya. Tumu ba 'yan Najeriya in wani abu mai kama da irin wannan ya faru a Nijar, kada mu yi shiru, mu nemi hanyar da za mu bi a daidaita don a samu zaman lafiya. In aka samu matsala da wasu daga cikin kasashe makwabta, ka ɗauki Kamaru, in akwai matsala a Kamaru, sai ka nemi 'yan Adamawa, jihar Adamawa, saboda makwabtakarsu da Kamaru akwai auratayya, akwai abubuwa da dama ya faru. In wani abu ya faru a ƙasar Benin, sai ka samu mutanen Lagos, saboda dangantakarsu da makwabtakarsu da auratayya da ke tsakani. Haka nan in ya faru a Nijar, sai ka nemi wasu jihohi makwabta wanda ake da irin wannan zumunci, ko waɗansu manya da ake da su a ƙasa. In aka yi wannan, an yi abin da ya kamata. Ina fata a shugabanni namu za su lura masifa ko fitina in an san farkonta ba a san ƙarshenta ba. Shi yasa wajibi ne a ɗauki dukkan mataki a ga cewa an yi abin da ya kamata. Muna fata Allah ya daidaita wannan lamura, Allah ya zauna da ƙasar lafiya. A matsayinmu na makwabta, Allah ya ba mu ikon abin da za mu yi na haƙƙin makwabtaka don a zauna lafiya.
Kamar a makon jiya, babban mai bada shawara ga Prime Minister Nijar na mulkin farar hula Muhammadu Muhammadu, wato Dr. Manzo Abubakar, ya ɗauko kundin tarihi.
Wanda ya kawo daga birnin Kabi ya taho Sokoto, ya hayo ya zo abinda ya shahayi Katsina Kano, ya tahi Daura, ai Nijar zai shiga. Da ya shiga Nijar kuma zai yi da Magaram, zai yi abinda ya yi wani waje ya yi Tawa, wani waje ya yi Gabas ya yi wajen Difa, wani waje ya ratso daga nan in kai daga Katsina sai ka yi jibiya sai ka shiga Kano. Sai ka shiga Maradi, ka gani duka wannan. Daga can kuma Kebbi abun za a bi Gaya, za a bi abu Kamba, Kamba za a bi a shiga Gaya, daga nan kuma sai a Idoso. Kuma daga nan kaga an yi yamma kenan, an shiga wajen Zabarmawa. To duk wannan yau to ai kuma ka gani ai ka faɗi, tunda shi in ka ɗauka musulunci kanshi ma Taborno ya shigo mana. Da ya shigo Taborno ya yanko wannan yanki na Chadi, ya yanko ya shigo ta Sagashuwa, ya danno ya taho Borno. Ai ka gani akwai wanda ake ce ma shi mijin wannan sarauniya Daura. Ai ka san Abu Zaid ne ake ce mishi ko? Ai ka ga Balarabe ne, to ina ya shigo? Ai ta wajen Borno ya shigo. Kuma shi ne ya zo ya yanki kan mucijin nan da ya hana ɗaukar ruwa cikin rijiya, ko ba haka ne ba? To ai ka gani kenan cewa lalle ba yau ba jiya ba hullum. Jininmu guda, al'adunmu guda, kenan babu wani bambanci. To amma yanzu ka san duniya yadda take ciki, duniya yanzu 'yan kamasho da 'yan tada zaman tsaye sun yawa. To don wannan ne kake gani, sai ka gani mun an kewaye mutum yana ban ɗakin shi, sai ya ce wai a'a shi ya ishi kanshi. To kai da kake ban ɗaki, kai da ko riga ko wando baka da. To ka gani, to shi ne kamata mu gane cewa lalle tahiyya yanzu tare ita ce tahiya ta cikin mai kawo alheri, amma ka zo ka kebe kai daya wallahi baka isa kanka ba.
Yawa to kuma zo abin da nake cewa ma nan mutanen masu sharhi yawanci na arewacin Najeriya ba sa mara baya cewa ai yaki a sanadiyar wannan juyin mulkin, suna so a tattauna ne dan in an yakin sun ce za a iya samun matsalar mutane su shiga wahala a yi ta guje-guje kan iyaka da sauransu. Kuma ita kuce
to ai ta shiga da magana kina don wannan ce ai wannan abun ka aje a jayo hasuma ba Niger kaɗai ba za ta tsaya. Tunda yau duk wanda ya ji ba daɗi a Niger fa bai da gurin zuwa shi Nigeria, tunda duk wanda ka taɓa ɗin Niger ba sa kan ekan wannan iyakar da muke da Nigeria mai kilomita 1,500. To wallahi duk inda ka danno al'ummar Niger duka tana kudancin arewacin Nigeria, tana in ce mu muna kiran ku kudunmu ne, ku kuma kuna kiran mu arewa ku ne. Kenan yau duk mutanen da suke Niger suna nan daidai wannan tsawon iyakan nan ta kilomita 1,500. Kenan yau aka ce Niger ba daɗi, wallahi tallahi ba mu da gurin zuwa sai gurin yan uwan mu na Nigeria. Kenan dole ne yau duk wani wanda ka ji yana zancen cewa Nigeria ba ta da ƴancin za ta shiga abinda ake yi a Niger, to wallahi ina ji ya ɓaci ne. Kuma abin da zan mushi wata Allah shirye shi mu, don saboda ban mu da wata ƙasa wadda tafi Nigeria. Kuma akan haka ne muke so Najeriya ta yi abin da za ta iya da magabatanta da gwamnatinta da malumanta da sarakanta wanda sun san tarihin mutanen Nijar, kuma suna da nauyin mutanen Nijar da kuma 'yan kasuwa musamman wanda su ne ko uwayen gidan mutanen Nijar ko kuma daga Nijar a ko ansu wanda suke ne iyayen gidan ansu wanda suke kasuwanci a nan Nijeriya. Ya kamata a san cewa duka fa bori guda ne ake watsa shi, kuma ya zamanto cewa zaman lafiyar Niger ya zamanto cewa lalle bisa kan shi ne 'yan Najeriya 'yan uwa su ma suka tsaya, don saboda su ma hankalinsu ya kwanta. Tunda 'yan uwa muke, yau aka ce wani abu ya samu dan wanka dole ne hankalinka ya tashi.
Shi kuma shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar dillalan kayan abinci Comrade Muhammad Tahir ya ce a dage da addu'a don samun mafita.
Ina roƙon al'ummar Najeriya da kuma sarakunanmu na arewa da sarakunanmu na Najeriya gaba ɗaya, musulmi da kristoci da ma wanda ma ba su da addini, in akwai su to a ɗaga hannu a ba gwamnati shawara a matsayinmu na 'yan ƙasa, mu ba da shawara a matsayinmu na 'yan ƙasa masu son zaman lafiya. Mu daga hannu mu yi addu'a, kowa idan ya je masallacin su ya sanar da liman akan cewa ya umurci musulmi su yi addu'a Ubangiji Allah ya sa wannan yaki kar ya faru. Kiristoci kuma idan kuka je cocin ku ku yi addu'a a mijami'in ku, ku roki Allah, Allah ya kawo mana zaman lafiya kar wannan yaki ya faru. Wallahi wallahi idan wannan yaki ya faru to makamai wanda ya zamanto yake Nijar wanda aka tara, Nijar ba ta tara yaki ba da wata ƙasa, illa da lokacin da aka fara yakin Biafra sun zo sun taimake mu. To ko dan wancan zumunci ba za a saurara a bi ta hanyar diplomasiya a sasanta daga faruwan abu kawai shi ne sai a ce za a fara ƙasa da yaki. Kuma Najeriya take makota shekara da shekara tun kafin zuwan mulkin Turawa, ita ce za ta jagoranci waɗansu ƙasashe wanda ma ba ma makotaka da su zo su fara ƙasar Nijar da yaki. Wannan gaskiya ni a nawa tunani, ko da su sojojin sun ci amanan demokuraɗiyyar da ake magana suka yi juyin mulki, to ya kamata a bi ta hanyar lalama da sasantawa a kawo ƙarshen wannan abu. Kuma ina kira ga sarakunanmu kaman sarkin musulmi naji anci ya je Nijar don saboda shiga tsakani a matsayinsa na arewa, kada ya dawo Najeriya ko ma me za a yi da shi da Abdulsalam da sauran shugabanni, wallahi su tsaya kai da fata akan cewa an kawo ƙarshen wannan al'amari. Da sarkin Kano da sarkin Katsina da shehun Borno da sarkin Bauchi da dukkan sarakunanmu na gargajiya su yi addu'a kuma su ba gwamnatin nan shawara.
Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin Arewa a yau na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sara kai sai fa ku himmatu.
To madalla, yanzu ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga baban gida Edogo Zurmi, jihar Zamfara, Najeriya. Yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanin tsaro a jihar mu ta Zamfara mun kasa gane bakin zaren. Yanzu abin ya kai ana ta kashe mana jami'an tsaro. Ranar Lahamis din da ta gabata an kai wa 'yan sanda hari a garin Zurmi. Yanzu haka suna asibiti suna neman magani. Amma mahukunta sun yi shiru babu wani mataki da suka dauka. Ko kuwa sai an kashe mana jami'an tsaron da ke tsaron lafiyarmu duk da dukiyoyinmu ne. Allah kai mana maganin wannan masifa da jikan jami'an tsaronmu da aka kashe, amin. Sako na gaba ya fito ne daga Usaina, matar Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Ta ce amincewar da majalisar dattawan Najeriya ta yi da naɗin mutane 45 da shugaban ƙasar ya gabatar mata don ba shi izinin a naɗa su ministoci a ƙasa ya yi daidai. Mu dai fatanmu Allah ka bamu shugabanni nagari a Najeriya. Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce tabbas duk abinda ya taba hanci idanuwa ruwa suke yi, saboda haka muna adawa da duk wani abu da zai taba lafiya da zaman lafiyar al'ummar Niger. Sai sako daga Jamila da Fati, matan Ado Salati Goma ga Annabi Jau, da Ishan Usaini Dangote Karasuwa, da Maryam Babaga na Alhaji Nuciya Wacakala, suka ce biyoyi Hausa. Wadin da kungiyar ECOWAS ta ba wa shugabannin mulkin soja a Nijar da mayar da kasar kan tafarkin demokuraɗiyya ya cika, amma muna addu'ar Allah ya sa zancen ya zama almara. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Hamidu Kalalabuwa, jihar Jifa, ya ce salam biyoyi Hausa, farko muna muku fatan alheri. Hakika mu al'umma ƙasar Nijar ba ma goyon baya har yau har gobe matakin da kungiyar ECOWAS ta ɗauka a kan Nijar, kuma hakan san bai dace ba. Kira na zuwa ga al'umma ƙasar mu Nijar, sai mu tashi mu roki Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Nijar, amin summa amin.
Idan sakonnin masu sauraro, masu sauraro yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, an saka wa Nijar ƙarin takunkumi a ranar Talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojin da suka yi watsi da yunkurin diflomasiyya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa da ƙasashen yammacin Afirka da ƙungiyar tarayyar Afirka ko Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Shugabannin mulkin sojin sun hana tawagar shiga cikin ƙasar, suna masu cewa yanayin da ake ciki na barazanar wuce gona da iri ya sa ba za a iya yin shawarar kawo ƙarshen rikicin kundin tsarin mulkin Nijar ba. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarbarewa a Sudan da ƙasashe da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutane da ke tserewa rikicin da ake yi tsakanin sojojin Sudan da karin sa kai na RSF. Rikicin kafin rikicin ya ɓarke ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu, fiye da miliyan 3.7 a cikin Sudan da kuma wasu 800,000 a matsayin 'yan gudun hijira a Chadar, Sudan ta kudu da kuma Masar da Habasha. Aƙalla mutane 6 ne suka mutu, wasu 12 kuma suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a gefen hanya a wata ƙaramar motar bus a kudancin Somalia a safiyar yau Laraba, inda gwamnatin yankin Muhammad Ibrahim Bere, gwamnan yankin Lower Shebel, ya shirya murya Amurka cewa karamin motar bus ɗin na tafiya ne tsakanin garuruwan Marka da Korili. Bere ya ce dukan waɗanda abin ya shafa fararen hula ne mata da kuma ƙananan yara. Ɗaruruwan tankunan yaƙi na Leopard 1 da Jamus ta ƙera, waɗanda a baya mallakar Belgium ne, wata ƙasa ta saya wa sojojin Ukraine da ke yaƙi da mamayar Rasha, in ji dillalan makaman da suka ƙulla yarjejeniyar. An jibge jiragen ruwa a kusa da manyan hanyoyin Danube da ke kusa da kogin Ukraine kwanaki bayan hare-haren jiragen saman Rasha marasa matuƙi suka kai a tashar jiragen ruwa na ƙasar, a cewar bayanan jigilar kayayyaki.
To masu sauraro, da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin Gumul da ya karanto labaran duniya, da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, har ma da injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fatan alkhairi, sai anjima.